To yanzu abin da zai faru shine ita speaker wato shugaban majalisar tarayya za ta aika wa majalisar dattawa wannan dalili guda biyu da yasa suka tumbuke shugaban kasa. To amma kuma kamar da take cewa a bayanin da sai wayan jaridu da zu har yanzu bata san lokacin da za ta aika ba, za ta tsaya ta ga cewa sai majalisar dattawa ta kasa sun bayyana yadda za su yi wannan binciken ko kuma yadda za su yi wannan shari'a, saboda su ma su yadda za su shirya. To bayan nan kuma kadan shi shugaban majalisar dattawa wato Senator Mitch McConnell, wanda dan Republican ne, ya fito yake cewa gobe in Allah da karfe 9:30 zai bayani wato a cikin majalisar dattawa
kan
wannan tumbukar da dan majalisar tarayya suka yi wa shugaban kasa. Ga alamu dai tun da zaman kinsa shi ya riga da magana cewa ana akalla dai ana so su zama cewa ba su da wato su samu balance. To amma shi ya riga da fara cewa shi gaskiya ba zai
ya riga nuna matsayin
shi tun farko bayan shugaban kasa, saboda komai yana magana da lawyer Trump kuma akan yadda suka shirya, su suke shiri kan hanyar da za su bi.
To bayanai na nuni da cewa dama fada shugaban kasa tana ba da karfi ne musamman kan majalisar dattijai, kasancewa jam'iyyar Republican ita ke da rinjaye, suna kyautata kasancewa tun farko yan jam'iyyar Democrat za su same yadda suke so a majalisar wakilai. To karfin su suna mai da hankali ne kan matakan da za su dauka na kare shugaban kasa majalisar dattijai.
Haka, saboda kamar da kika ce wato ɗan a majalisar wakilai wato ɗan Democrat sun fi yawa, sun fi rinjaye, haka kuma wato su Republicans wato sun fi rinjaye a majalisar dattawa. Wato kafin a cire President Trump daga office, dole ne sai majalisar dattawa sai an samu wato ɗan majalisar dattawa 67 sun jefa kuri'a cewa cire shi daga office. To kuma wanda ba zai faru ba, saboda kamar yadda kika ce ɗan Republicans sun fi yawa wato sun fi rinjaye a majalisar dattawa, saboda haka ba yadda za a iya cire shi daga office.
To ya wannan zai shafi takarar shi a shekara ta 2020, kasancewa wani binciken ra'ayoyin jama'a da wata jarida ta fitar a ranar Talata da daddare a jajibirin wannan yunkuri na tsige shi na nuni da cewa ya ƙara samun goyen baya har ya wuce manyan abokan hamayyar sa na jam'iyyar Democrat. Ya kake ganin wannan lamari, ya zai shafi takarar shi?
To sha'anin ra'ayoyin kin san wato ya danganci wanda suka tambaya. Ra'ayoyin kasar nan na canzawa kusan ba wata kila goban aka sake tambayar mutanen za ki ga sun canza ra'ayinsu. To shi yasa ni ba na dora nauyi sosai kan ra'ayin mutane a yanzu. Na san cewa nan zuwa watanni 11 inda rai da lafiya ra'ayinsu zai sake canzawa. Wata kila ma nan zuwa wata guda ko sati mai zuwa za ki ga wato wannan ra'ayin na jaririn ya canza. Kuma ya danganci kamar da ce ya danganci wanda mutanen jama'a suka tambaya. Wanda ke da ya kamata a ce a zazzaɓa da yadda na zama cewa ba mutum ba waje guda aka saka ta tambayoyin ba. Amma kuma ni bana wato bana ɗaukar ra'ayin ya zama na musamman, saboda a zaɓen yana da muna da shaura kafin mu je lokacin zaɓe, kuma yawanci abubuwa da yawa za su faru. Ba amma dai akan zai yi cewa akan wannan sha'anin zaɓen ya zama cewa ya ƙara abin nan, ya ƙara ɗaukaka, ya samu goyon baya. Amma kuma kin ga su kamar wanda wato ɗan Democrats masu neman takarar tare da shi har yanzu ba su fara magana ba, watakila shi zuwa gobe za ki ga sun fara magana akan tumbuke shi da ake.
To sai ka ce akwai waɗanda suke taka tsantsan akan wannan lamarin, har su ƴan jam'iyyar Democrat ma, domin suna ganin kila wannan kuma zai haifar musu wani sakamakon da ba shi suka zata ba. Domin akwai kuma waɗanda suke nuna cewa wannan matakin da ita jam'iyyar Democrat ta ɗauka ma yana iya taimakon shugaba Donald Trump a zaben shekara ta 2020, domin zai ƙara zabura magoya bayan su sake fitowa fiye da yadda suka fita a lokutan baya, wanda akan samu wani lokaci aka san haka ganin abin da ya faru a zaben shekara ta 2016 ba lallai ƴan Democrat wannan ya sa su fito ba.
Haka. Amma kuma kika duba ai yawanci wato kamar wanda suka taimaka shi wato Donald Trump in ya shiga office suka zabe shi, ga wato akwai mata masu zaman kansu wanda yake yawanci a birane sun zabe shi, wanda kuma a yanzu yawancin su sun fara juya masa baya. Haka kuma akwai ƴan jami'an independent wanda wasu su yawanci kamar wato hudar sha'anin wato ra'ayi na jaridu, wasu suna nuna cewa duk da cewa ba su zuwa zabe shi, amma basu goyi bayan abu ba su so a tumbuke shi basu goyi bayan abin da ya ba saboda haka sai mun lura da irin wannan din meyar ra'ayinsu ya canza shi yasa nace wata kila ni wato bana daura nauyi karfi na sosai akan ra'ayin da zamu ji kaman daga jiya zuwa yau ko ma gobe.